sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aramu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya kuma ana iya samu alpha radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 9 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC, tare da baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani rakawo muku shirin a daidai wannan lokacin, kuma kafin ku ji abin da shirin namu mai kwasa, baba ba mu kanin labarai.
To ladan, kotun kasa da kasa mai binciken manyan laifuka ta ICC ta kira ga a kawo ƙarshen zuba jini a zirin Gaza. Kafofin yada labarai a Syria sun bada rahoton wani harin makamai masu linzami da aka kai da sanyin safiyar yau Litinin a wani sansanin soja a lardin Homs. A shirye kasar Koriya ta Arewa take ta tattauna da Amurka akan wargaza shirin ta da makaman nukiliya a cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Lahadi.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji yadda wasu ƴan Boko Haram suka cimma ajalin su.
Kaman karfi biyu a ƙasar ta kan hanya sai suka yi artabu da ƴan banga da fargaba sojoji sun zo an kashe banga daya kuma su guda biyar aka kashe su.
Hukumar wayar da kan jama'a ko ta Najeriya ta buƙaci shugabannin al'umma ne su taimaka mata domin ganin an yaƙi siyasar karɓan kuɗi.
Barna ce wanda ta riga ta zura da gindin da rawa. Saboda haka ya wuce ƙarfi, ya wuce aikin da za mu iya yi mu a al'ummace. Dole ne sai mun samu goyon bayan al'umma.
Kana muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya tare da Safiyyu Hashim Gumel, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Biyo bayan mutuwar Falastinawa 29 a wata zanga-zangar da suka yi aron gama da 'yan sandan Isra'ila a kwanan nan, kotun ƙasa da ƙasa mai binciken manyan laifuka ta ICC ta yi kira ga kawo ƙarshen zubda jini a zirin Gaza. Fatu Bansuda ta ce daman ofishinta yana gudanar da wasu bincike da farko a yankin Falastinawar, don haka tana sa ido sosai akan yankin. Ta ce duk wani laifi da ake zargin aikatawa a yanayi da ake ciki a Falastinu, akwai yiwuwar gabatar da ƙara ga ofishinta ya tantance. Rahotanni sun nuna ana binciken Isra'ila akan mutuwar Falastinawa 29 yayin wata zanga-zangar kwanaki 10 da kuma aron gama da aka samu a yankin iyakar zirin Gazar. Isra'ila baban babani na kotun, kuma ta musanta cewa Falastinu ba ƙasa ba ce, don haka ba ta da hurumin shiga wannan kotun. Kotun ICC ita ce kotun duniya guda ɗaya mai cin gashin kanta da ke binciken manyan laifukan yaƙi. An kafa ta ne a shekarar 2002 domin ta yi binciken kisar ƙari dangi da laifukan yaƙi da kuma laifuka da aka yi wa bil'adama. Kafofin yaɗa labarun ƙasar Syria sun bada rahoton wani harin makamai masu linzami da aka kai da sanyin safiyar yau Litinin akan wani sansanin soja a lardin Homs. Suna masu faɗin cewa akwai waɗanda suka jikata. Rahotanni sun ce an auna harin ne a kan sansanin T4, kuma suna ɗorawa rundunar sojan Amurka laifin kai harin. Jami'an Amurka sun musanta cewa Amurka ce ta kai wannan harin. Jiya Lahadi da dare, shugaban Amurka Donald Trump ya ɗora wa shugaban Rasha Vladimir Putin da Iran laifi game da harin guba na rashin imani a Siriya da ya kashe akalla mutane 40, yayin da ya lashe takobin cewa za a ga babban sakayya. A wani tofin alatsi ne na ba sababban a kan shugaban Rasha, Trump ya faɗa cewa shugaba Putin na Rasha da Iran su ne ke da laifi domin baiwa shugaban Siriya Assad da ya kwatanta shi da dabba goyon baya. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi zama a yau Litinin a kan zargin kai harin, bayan ƙasashe guda 9 sun buƙaci a yi shirya taron gaggawa a kan hakan. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce akwai shaidar da ke nuna cewar gwamnatin Siriya za ta sake kai sabon harin guba. Siriya ta sha musanta yin amfani da makamai masu gubar. A shirye kasar Koriya ta Arewa take ta tattauna da Amurka akan wargaza shirinta da makaman nukiliya a cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Lahadi. Wannan ita ce babban alamar da ke nuna shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kuduri aniyar ganawa da shugaba Donald Trump tun bayan lokacin da ita Koriya din ta Arewa ta gabatar da shawaran gudanar da taron koli a watan da ya gabata. Trump ya faɗa cewa yana so ya gana da Kim kafin ƙarshen watan Mayu. Sai dai babu wani ƙarin bayani akan abubuwa da za a tattauna a kai da kuma inda za a yi wannan tattaunawar. Amma kuma jami'an Amurka sun ce akwai tuntubar sirri tsakanin Washington da Pyongyang. A baya, Koriya ta Arewa ta yi alƙawarin dakatar da shirin nukiliyar ta bisa yarjejeniyar musayar ba ta taimakon abinci da kuma ɗage mata takunkumin tattalin arziki. Sai dai sautari Koriya ta Arewa tana karya alƙawarin da ta ɗauka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kwace wasu makudan kuɗaɗe a filin saukan jiragen sama a Mogadishu daga birnin Abu Dhabi na ƙasar hadaddiyar daular ƙasashen Larabawa ko kuma UAE a taƙaice. Wasu manyan jami'an tsaro biyu sun shaidawa sashen Somalia ci na muryar Amurka cewa an ajiye jakuna guda uku da suke ɗauke da dala miliyan 9 a babban bankin Somalia ana gudanar da bincike akan su. Jakadan daular ƙasashen Larabawan Muhammad Ahmad Uthman Al-Hammad ya faɗa wa sashen Somalia ci cewa kuɗin ba na ofishin jakadanci ba ne. Ya ce kuɗi ne na ma'aikatan tsaron Somalia kuma za su biya sojojin ƙasar albashinsu. Ya ce gwamnati na sane da zuwan waɗannan kuɗaɗe da za a baiwa sojojin tun kafin su zo. UAE tana horar da sojojin Somalia a Mogadishu da kuma kimanin 'yan sandan tsaron gabar teku 1,000 a yankin Puntland. Jami'an Somalia sun hakikance cewa kuɗin ba na sojojin ƙasar ba ne. Albashin sojojin ƙasar bai kai dala miliyan 1 ba, kuma wannan kuɗin sun kusan dala miliyan 10, inji wani jami'i. Dangantaka tsakanin Somalia da UAE ta yi tsami tun shekarar da ta gabata, lokacin da gwamnatin Muhammad Abdullahi Muhammad ta ki amincewa da yanke hulɗa da Qatar kuma ta ɗauki matsayin ba ruwanmu a kan takaddama tsakanin Saudi Arabia da Qatar. Prime Minister ƙasar Hungary Viktor Orban ya nuna murna akan abin da ya kira gagarumin nasara ga Hungary bayan jam'iyyar sa mai manufar kin bakin haure ta Fidesz ta lashe kujerun majalisa masu yawa a zaben majalisar wakilai da aka yi a jiya Lahadi. Bayan kirga kusan dukan kuri'un da aka kada, jam'iyyar Fidesz da takwaranta ta Christian Democrat ne ake sa ran za su lashe kujeru 133 cikin kujerun majalisa 199.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu yaye kallabin rahotannin namu da yadda wasu 'yan ƙato da gora suka samu galaba kan 'yan Boko Haram, kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana cikin wannan rahoton.
Kamar yadda ma bayanai suka tabbatar, waɗannan 'yan miniga masu tare kirba na Boko Haram sun gamu da ajalinsu ne lokacin da suka yunkurin kai wani sabon harin sarika noki a yankin bakin dutse da ke cikin karamar hukumar Madagali wanda ke kusa da dajin Sambisa da ke zama maɓoyen Boko Haram. Wani mazaunin yankin ya ce 'yan sa kai na maharba ne ma suka soma yin attabut da waɗannan 'yan Boko Haram a bakin dutse, inda ma suka fafata har a kashe wani ɗan sa kai. Ko da yake su ma maharban sun samu nasarar kai wasu 'yan Boko Haram lahira.
Sun zo yi da kamar karfe 2 aka suka ta kan hanya sai suka yi artabu da 'yan banga da kuma daga baya sojoji sun zo an kashe banga daya kuma su guda 5 aka kashe su.
Wannan na zuwa lokacin da akwai wasu wurare kuma da suka kai harin sarika noke, kamar ko al'umman waɗannan yanki wani hali kuke cike irin kan harin sarika noke nan?
Eh, har yanzu muna bukatar tsaro da yake mu da mutanen kauye bamu koriya magana sanin tsaro, muna son jami'an tsaro suna tare da mu tsaro za su iya su sanar da mu in wani abu yana kuma mun ji wani abu mu sanar da su, muna so su gaskiya ga Allah.
Amma dai sanarwar da shakkutar rundunar sojin Najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun daraktan yada labaran rundunar Brigadier General Texan Chukwu ta ku tabbatar da nasarar da aka samu kan mayakan na Boko Haram a yankin na Madagali. Shi ma da ke karin haske Honorable Yusuf Muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar na Madagali ya kuwa bayane da lamarin ya faru da ma irin farin cikin da suke ciki a yanzu.
Mun gode wa sojojin kasa mu daga local government na Gulak da kuma maharbamu on the 6th that is maharbamu sun tafi patrol sai suka cire baka sai suka mobilize kansu suka je wajen dusan suka ga daya to sai suka fara harbi sai suka ce lele to Boko Haram ne wannan sai mu suka harba Boko Haram guda biyu suka kashe sai su kuma an kace shi maharbamu din guda daya saka kira sojoji kuma immediate suka doka action sojoji suka je wurin skin to suka bisu suka bibin daga hakan sai tabin guda biyar a wajen su so wannan babban achievement ne wanda aka samu da dade da mazo wannan Boko Haram sun suka terrorize wannan area su guda biyar kuma ya tabi AK-47 guda bakwai guda biyar a wajen su amma sun kashe maharban guda daya
kamar yadda girdiga ke nunawa dubban rayuka ne suka salwanta baya ga wadanda suke gudun hijira a yanzu sakamakon wannan balahira ta Boko Haram musamman a arewa maso gabashin Najeriya wanda kuma fata ma dai shine Allah ka kaushin wannan lamari Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
la ilaha illallah muhammadu rasulullah
ko Allah ya kyauta shugaban hukumar wayar da kan jama'a na Najeriya Dr. Garba Abari ya ce domin samun nasara yayin ko gujewa siyasar kudi sai shugabannin al'umma sun bada gudunmawar su. Dr. Garba yayi wannan kiran ne a tattaunawar da suka yi da Hassan Maina Kaina inda Hassan ya tambaye shi abin da hukumar ke yi musamman ganin an kusa shiga harkokin zabe shine sai ya ce
barna ce wanda ta riga ta zo na da gindinta daras saboda haka ya wuce ƙarfi ya wuce aikin da zamu iya yi mu a al'ummar hukumarce dole ne sai mun samu goyen bayan al'umma dole sai mun samu goyen bayan shugabannin addini dole sai mun samu goyen bayan malamai da fastoci da limamai da shugaban gargajiya da shugabannin gargajiya da kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke aiki wajen jaddada kyakkyawar gwamnati da kuma yadda ake suke aiki a fage na ingantaccen zabe to idan aka hadu duka aka yi kungiya kowa ya kawo rasa gudumawa mu a hukumance zamu ci gaba da wayar da kan jama'a ta kafofi daban-daban kafofin limamai su dinga mu ba su sakonni da za su gaya wa jama'a bayan sun gaba wa'azi ko ranar coci ne ko ranar juma'a ne ko ranar lahadi ne shugabanmu na gargajiya su zamana su ma suna da haƙƙi na isar da wa'annan sakonni ga al'umma su daga tai hakimai masu anguwanni da kuma kungiyoyi masu zaman kansu wannan shine abinda ni ma nake kira lalle muna yi kana gani a talabijin kana ji a radio kana ganin mu a jarida amma kuma saboda barnar an riga an bar ta ta yi nisa saboda barnar ta riga ta yi nisa dole sai an yi gangami na al'umma gaba daya domin ai wannan yaki a tabbata akan cewa an dake ne wannan siyasa ta banin ba
menene shi mai zabe kamata yayi yayin da yake yin cewa ko wani mutumin da shi da can ba ruwansa da shi amma da zaran zabe ya kusan karatuwa sai fara kai magi akai gishiri akai shinkafa nan kawo wannan abun da ya kamata talakawa su
to abin da zan faɗa anan shine talakawa su karba amma kuma su tabbata sun yi wa kansu sun yanke wa kansu hukuncin da zai amfane su su karba amma su tabbata akan cewa sun yanke wa kansu hukunci wanda zai amfane su menene hukuncin da zai amfane su hukuncin akan cewa yau dama cin ba mu san ka ba dama cin ba ganin ka muke ba kai ba ma nuna mu ma san ma kai ma dan garin mu bane ko dan anguwar mu bane ko dan yana ne yau kawai saboda kana neman hanyar wata kujera na musamman ka zo ka dauki hali wanda kake ka nuna wa jama'a akan cewa kai nagari ne to mu zamu karbi abin da ka kawo amma hakika zamu yi zabe da inda mun tabbata idan muka daga ƙarshe ba za mu ce la haula wala quwwata
idan har shi talaka bai gamsu da wakilcin mutumin da ya zaba ba duka ya kamata ya dan majalisa ko kuma me ya kamata ya yi misali
abin da talaka ya kamata yayi in bai gamsu da wakilcin da ya zaba ba alabashi kansila ne alabashi dan majalisa jiha ne ko dan majalisa tarayya shine ai zabe ne zai saki dawowa nema saboda haka kana da makami a hannunka makami mai karfin gaske shine ƙuri'a ka zamana ka kawo duk waɗanda suke da ƙuri'a a gidanku ka zamana kai kun yi gangami na duk waɗanda suke da ƙuri'a a cikin anguwarku ku zamana kun yi gangami na waɗanda duk suke da ƙuri'a a ƙarbar hukuma ku tabbata akan cewa waɗanda kuka zaba na baya waɗanda musu aiwatar muku alkhairi ba, waɗanda musu mai da ku mutane ba, waɗanda musu dauki cika musu cika muku alƙawari ba, to zabe mai zuwa ba ku mai da su majalisa ba, ko kuma ba ku mai da su karamar hukuma ba, ko chairman ne ko councilor ne, ko kuma ku mai da su majalisar jiha. Duk wannan shine abin da yafi a alama mutane ba wai su dauki doka a hannunsu suna jifa suna alatsi ne suna jifin duwatsu suna fafasa gidajen mutane da kuma abubuwa
doka ba dan me da ke baka dan misali idan yan siyasa suna fayin da kudi wurin neman zabe shi wannan akwai illa ne idan akwai illa me illa haka din
a to a hakika kudi wajen neman zabe yana zuwa ta fuskar biyu ai in zaka yi campaign ai zaka dauki hayar mota in zaka yi campaign ai zaka zuba mota mai a mota in zaka yi campaign ai zaka je gidajen zaka je ka samu yan jami'a ai zaka yi meeting da su ai zaka iya bada ruwan sha ko wani abu wannan duka ana yi amma a zo karararan zabe ana zuwa ana cewa je kawo ƙuri'a kaza ga naira 500 ko ga naira 1000 wasu ma sai su samu kudaden sabi galgalgal kamar naira 1000 sai a fasa burodi tsakanin sai an saka kudin a ciki sai a baka ka je kai zabe ka ci naira 1000 to kaga wannan idan ka tara shi duka sai kaga al'umma ita ce ta rona na
yaga kawai da taru dan jan kata ka kuwata an sare wani don hauka amma da wani don hauka wani yayi wada da dangi nei hayo kuma ba su gaisawa
to kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan
in siyasa muna son a daina amfani da kudi to mu zauna mu zama mutane masu alƙawari masu amana. First step shine mutanen nan da suke yawan shan wahala saboda kaga yanzu escos a mataki na farko foundation na siyasa yana gare su ne amma su suka fi kowa wahala na rantsa da Allah ne sampling opinion din su I couldn't believe it esco ya kalle ka ya ga maka tunda aka kafa gwamnati bai taba ganin naira 2500 a dunkula ba sai dai da sallah ko da azumi a bashi 3000 da shinkafa sannan kuma in election ya dawo ka dawo gare shi kace kana neman ƙuri'an shi wani irin abin nan so matsarin mu duba mu da muke neman zabe mu tsaya mu kalli gaskiya mu riki Allah mu yi maganganun da muka san gaskiya an san siyasa akwai karerai amma gaskiyan mu ya zama yafi karyan mu yawa mu ga mu mutane abin da muka san zamu iya yi
a cikin shirin mu na hantsi domin jin wake wannan maganan kuma me yasa yake wannan maganan har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata mun yi alƙawarin fara duba wani batu a jihar Bauchi inda ake zargin kamfanin Bauchi Furnitures mallakar gwamnati da ke kera kayayyakin ƙayata cikin gida da makarantu da asibitoci da cewa ya sallama ma'aikatansa guda 101 ba tare da biyan su haƙoƙinsu ba kimanin watanni 5 da suka gabata ma'aikatan da aka sallama tun farko sun ce suna bin bashin albashin watanni 16 wanda daga ciki aka ba su albashin wata 3 kacal tun farko dai tsohon gwamnatin jihar Bauchi Malam Isa ya guda ne ya saya wa gwamnatin jihar kamfanin daga hannun wani dan kasuwa da zimmar samar da aiki ga matasa da kuma samar wa gwamnati kuɗaɗen shiga wakilan ma'aikatan da aka sallama sun kawo kukansu wannan shiri na ciki da gaskiya inda har muka yi shirin fara duba wannan batun a wannan makon bayan da muka sanar da cewa za mu fara duba wannan batun a wannan makon ne wakilan bangaren da ake zargi suka tuntube mu tare da sanar da mu cewa yanzu haka wannan batu yana gaban kotu domin bangaren ma'aikatan da aka sallama ne suka kai batun kotu to domin sanin a shari'anci menene illar tattauna batun da ke gaban alkali hakan yasa wakilin filin ciki da gaskiya Abdulwahab Muhammad ya nemi jin ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Gombe Barista Usman Baffa Darisu
abin da yake gaban alkali da turanci ko an ce maka da latin a kalmar da aka aro daga latin ana kiransa subjudice wato ma'ana under the judge ko kuma before the judge ma'ana yana karkashin alkali ko kuma gaban alkali so dukkan abin da yake gaban alkali an kai masa ne domin yayi hukunci to abin da yake subjudice wato abin da yake gaban alkali ba daidai bane su waɗanda makarayan guda biyu su dinga tattauna shi a wajen kotu. Kuma misali ta kafan yaɗa labarai sai dai akwai limitation, wato ma'ana akwai iyaka. Duk abin da aka tattauna bai wuce ka faɗi me yasa ka zo gaban kotu, a'a dan abubuwan da aka yi yau mun zo kotu an ji shaidu kaza ko kuma ba kaza ba. Ba a yadda da ka je ka kafa ka yi maganganu da zai shafi ainihin abin da alkali zai yi ba hukunci a kai, ma'ana ainihin abin da ya subject matter din, ainihin abin da yake gaban alkali, gundarin abin da yake gaban alkali domin yin hukuncin bai halatta ba mutum ya je ya yi tattauna shi ko da a gidan radio ne ko da a kafan watsa labaru ne ko kuma ta wata hanya ko da ta yanar gizo yanzu yanda ake da shi ko kuma a haka ma a wurin mazauni haka irin mai ake kira majalisa, mutum ya je kawai dinga tattauna ai ina gaban kotu kuma alkali na lalle zai bani hukunci, wannan kuskure ne ba yadda ayi wannan ba. Dalili ko shine idan mutum ya je yana tattauna wannan hukuman yin hakan shine zai iya shafan abin da alkalin zai yi ko a ganshi a matsayin cewa yana da sha'awa a cikin shari'ar ko kuma ya nuna cewa shin shi alkalin nan ma barazana ake masa, domin maybe in ka zo kana tattauna ka ce abubuwan da muka gudanar muna ga dole ne alkali ya bamu shari'a, dole ya bamu hukunci, idan bai bamu hukunci ba kuma bai mana daidai ba kaga wannan kuskure ne, ko kuma ka dinga cewa dole a baka hukunci domin shari'a mace ne da ciki ba wanda yasa abin da za ta haifa. Yasa ake so yayin da makaraya suke gaban kotu to su hakura da tattauna akan wannan abu su bar alkali ya hukunci sa alaba shi bayan hukunci sa tattauna in ba su bukatar yin appeal ba, domin abin da yake akwai anan shine abin da aka bayyana shine kotu ne guda biyu idan tattaunawa a waje da gidajen kashi wa yatsa labarai kotu ne ta ra'ayin jama'a, sannan wancan kuma kotu ne ta yanke hukunci wanda duk abin da ta zartar hukunci ne, amma gidan radio baya yanke hukunci. Tattaunawa gidan radio duk wanda zai faɗa maka ne yanda zai fitar da kansa yanda shi ra'ayinsa ya shafa shi, to domin haka domin a guje wa buɗe barazanar alkali ko kuma nuna shi a matsayin mai sha'awa a cikin shari'a ko kuma bata masa suna, sai sa ake gudun cewa kada a dinga tattauna shari'a da take gaban alkali. A wata shari'a da kotun koli ta yi ma har ta yi wani tsokaci irin wannan da nake gaya maka, take cewa kotuna guda biyu ne, kotu ta gaban alkali wanda yake yanke hukunci da kuma kotu ta ra'ayin jama'a. Tace wanda ya zabi ya je kotu to kuma ba zai zabi ya je shi kotun ra'ayin jama'a ba, yanda jama'a ne yasa yake hukunci, court of public opinion kenan. So duk wanda yake gaban kotu wanda za yana neman a bashi hukunci ko kuma kada a bada wancan hukunci yana neman kare kansa, to ba lalle ba shi kuma fa bai halarta je kotun neman ra'ayin jama'a su kotun public opinion su yanke masa hukunci ba.
To yanzu a misali idan mutum ya kai kara gaban kotu ko kuma gaban alkali har an so mu sauraron karan nan ba a yanke hukunci ba, sai kuma ya je a kafan labarai ya nemi da bayyana wannan koke nasa, alhali kuwa bukatan da ya gabatar a gaban kotu ba a yanke hukunci ba, ya matsayin doka ciki anan?
To kaga wannan yayi idan dai har abin da zai yi da zai faɗa a wannan kafan yatsa labaran ya je ne faɗa abu wanda ya wuce mizani, ma'ana ya wuce faɗi cewa na je kotu ne ni wani saboda ina neman haƙƙina, zai faɗi wani abu da zai shafi ainihin gundarin shari'a, to wannan bai kamata ba, kuma zai iya zama ma cin fuska a kotu wanda kotu tana iya yin hukunci a kansa, domin akwai abin da muke kira contempt of court. Abu ka kawo alkali bai hukunci ba kai ka fita kana magana, to idan haka kake so sai mutum ya janye karansa kana ya je shi gidan radio ya faɗi kokensa kamar yadda kuke yi na shirin ku na ciki da gaskiya, domin bayan nan ma shugaban alkalai na ƙasa gaba ɗaya ya yi jan kunne walawai cewa su daina zuwa kafafen yaɗa labarai suna propaganda akan shari'u da suke gaban kotu, domin hakan yana yin karan tsaye a ci gaba da shari'a.
Kamar sashe na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ta ba wa 'yan ƙasa akan suna da dama su bayyana ra'ayinsu, su faɗi akan game da wanzu abubuwa da suka lura da su ko kuma suke da korafi a kai.
Ya bayyana freedom of expression shi yana da limitation, yayin da akwai abubuwa da za ka zo ka faɗi ra'ayin bakinka a kai, akwai kuma wanda za ka faɗa ba, idan da ra'ayin san ya zaɓa ya bayyana
kar ya je kotun sai ya tafi gidan radio yace ni fa an cuce ni an min kaza amma ma da madi ya zaba ya je kotu to kotu tana da kaidojinta wanda kuma wannan kaidojintin su ma iyaka ne ga damar da yake da shi na bayyana ra'ayin bakin sa domin dama ce aka bashi ne ventilator abin sa a cikin wannan zai iya bata wa kotu suna kotu fa waje ne mai tsarki it's a sacred place ya yanda ya kwanta kuma nan yake bada hukuncin sa to yayin da ya zama na cewa kai ka zo kana ta bayanai gashi ya ga shi kuma ya zo ya samu mizanin haka ya kwambura kai kuma ka je ka zare mar ido har jama'a sun diwa wayo wayo menene menene to kaga kenan kana ne maka masa barazana ne dan yayi hukunci na ka to zai abu akwai limitation to section 39 da kai magana na freedom of expression yawa so ba kan komi bane ba kuma komi bane za a faɗa yana dama ya je ya ce eh shi ne a farko na maka shimfiɗa da cewa mutum na da daman ya je ya ce ina ƙara akan wani amma kada ya faɗi ainihin abin da ya shafi ainihin gundarin shari'a sai dai ya yi bayaninsa ɗan bayani akan mu jama'a su fahimci me yake ƙara akai amma duk abin da ya shiga ainihin gundarin shari'a ba shi da dama.
Domin kaucewa yin karan tsaye ga wannan shari'a yasa zamu jingina wannan batu har sai an kammala shari'a sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
to a gaida Sarfilu yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Rabiyistan kasar Hungary Victor Orban yana murnan abin da ya kira ga garibin nasara ga Hungary bayan jam'iyyar sa mai manufar kin bakin haure ta Fidesz ta lashe kujerun majalisa masu yawa a zaben wakilan majalisa da aka yi a jiya Lahadi bayan kirga kusan dukkan kur'un da aka kada jam'iyyar Fidesz da takwarata ta Christian Democrat ne ake sa ran za su lashe kujeru 133 cikin kujerun majalisa 199 jam'iyyar masu kishin ƙasa ta Jobbik za ta samu kujeru 26 yayin da jam'iyyar 'yan gurguzu za ta samu kujeru 20 Hungary ta gina katanga kuma ta kaddamar da dokoki da nufin hana bakin haure daman ratsawa ta kasar zuwa kasashen yammacin Turai daga wurare kamar Syria da Afghanistan amma kungiyar tarayyar Turai da Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana fargaban su ga yanda nuna wa bakin haure kiyayya yayi tasiri a yakin neman zaben kasar ko da yake galibin masu kada kuri'a sun bayyana damuwar su akan kaurin bakin haure amma aksarin su sun ce sun fi ra'ayi ko kuma sha'awa akan yaki da cin hanci da rashawa da yaki da talauci da kuma inganta tsarin kiwon lafiya hukumomin Jamus sun ce an tsare mutane shida a jiya Lahadi da ake zargin su da hannu a cikin harin da 'yan ta'adda suke shirya kaiwa a wani wurin wasan guje-guje a birnin Berlin a wata sanarwar haɗin gwiwa da lauyoyi da 'yan sanda suka yi akwai alamomi na musamman da ke nuna cewa waɗanda aka kama su daga 'yan shekaru ne daga 18 zuwa 21 suna cikin masu shirya wannan ɗanyen aiki akan 'yan wasan guje-gujen 'yan sandan Berlin sun ɗora a shafinsu na Twitter cewa sun kama mutane shida biyo bayan wani aikin haɗin kai tsakaninsu 'yan sandan Berlin da kuma ofishin lauyoyin ƙara wata jaridar Jamus ta Die Welt ita ce ta fara ba da labarin 'yan sanda su yi nasarar dakile wani shirin kai hari
to madallah da ta kai tutu labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Baba Yakubu Makere da ya tsaya na gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato John Ellison ni Ladan Ibrahim Aro ke cewa sai anjima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin